aikin hajji da umra ana yin sa ga mamaci da kuma ga wanda yake da rai in ba shi da ikon yi ko ma yana da ikon yi din amma ba wai cewa ake ladan aikin Allah ya bayar da shi ga wani ba a cikin lokacin da kake yin aikin zai zamanto kana yi ne da niyyar a maimakon wani kake yi kamar yanda ya faru a Zulhulaifa wani ya zo yana cewa labbaika an shubruma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne shubruma sai ya ce ahul li aw qaribun li dan uwana ne ko kuma dan wato dan uwana ne ko kuma daya daga cikin dangi na ne sai ya ce hal hajjajta an nafsik kayi ma kanka hajjin ya ce la sai ya ce hujja an nafsika thumma hujja an shubruma yace kai makanka hajji sannan kai mashuburuma hajji ka gani yace ya wato kenan idan mutum zai yi ma wani hajji ba sai ka gama bane kace to Allah ka isar da ladan gare shi a sai ka ce wannan hajjin da zan yi Allah a maimakon wani ne saboda haka sai ka ce labbaik allahumma labbaik an sai ka faɗi sunan mutum ka ce labbaik allahumma hajjan an fulan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan an fulan wato Allah na amsa kiranka da hajji da umra a maimakon wani ko kuma na amsa kiranka ya Allah da umra ga wani na amsa kiranka ya Allah da hajji ga wani shi wannan ba wai kace ka gama bane kace ka bashi ladan kace ka bashi ladan a baya cikin tsarin yi ma wani hajji a cikin shari'ar musulunci wannan shine wanda sunna ta tabbatar kai ma wani hajji amma bayan ka riga ka gama aikin hajjin ka ce alal misali mutum yayi hajji sau 100 sai ka ce to Allah hajji na na 7 da hajji na na 13 da hajji na na 17 na ba ma wani da wanci saboda baka sani ba ma ka samu ladan ko baka ina ma kake da ikon tasarrufi akan ladan lahira kana da ikon tasarrufi akan abin da kake mallaka ne na dukiyanka na yanzu ka dauka ka bayar ko kana bin wani bashi ka ce bashin da nake bin ka ka ba ma wani na duniya ne amma lada baka da iko kai tasarrufi akan sa duk waɗannan ya daga cikin furu'ul masail abubuwan da malamin mu Allah ya ji kansa Allah ya hasra kabarin sa Sheikh Mahmud Wal Zidan duk waɗannan abubuwan sai da ya kawo shin mutum yana da iko ya ce zai tasarrufi akan lada ya kawo kuma nassosi daga malamai da yake malamin gwani ne a fiqhun malikiya da yawa daga cikin nassoshin da ya kawo daga cikin daga fiqhun maganar malikiya ne yau wajen shekara kusan a 20 da na samu wannan risalar shi kuma ya dade da rubuta ta a rubutu da rubutun hannunsa a insanan da rubutun makhsus ce wanda bi ya kawo waɗannan abubuwa saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata mu mu yi su yanda shari'a ta ajiye sannan tambaya ta biyu ce ina son a ja hankalinmu wajen ɗaga murya wajen karatun alƙur'ani domin na yi wa wani magana kan haka ya ce wai ba ana nufin a cikin masallaci lokacin da 'yan uwa ke ƙoƙarin tilawa ba ai a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya inkari a cikin masallaci ne ya ji wani ya ɗaga murya da karatu ya masa inkari saboda haka wanda yake cewa ba a cikin masallaci ba ne wannan kuskure ya yi inkarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaga murya wajen karatu a cikin masallaci ne kuma in ka tsaya ka duba ma'anar da hikimar da ta sa aka yi inkarin za ka gane da cikin masallaci ɗin ne ma ya mafi dacewa a yi inkarin domin in ba a cikin masallaci ba ne mutum zai iya nesa ya tafi wani wajen ya tafi wani ɗakin amma mutumin da yake cikin masallaci ba inda zai je in ba masallaci musamman ma yanzu da ake itikafi saboda kai kuma ka zo kana ta karatu ya kasa mai da hankali akan sallar da yake ya kasa mai da hankali akan nasa karatun da yake yi wanda yake wannan yana hukunta kan cewar bai dace ba bai dace da hikimar shari'a ba bai dace da abin da ake nema na tara hankali ba wajen karatu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abin shi karatu wajen sallar ya kira shi munaza'a wato jayayya da shi wajen karatu da haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani a cikin sallah waɗansu da suna bi sai suka daina kamar yanda abu hurairah ya ce فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن في متاني سكدينة وتبين كراتو عند النبي صلى الله عليه وسلم يبين كراتو أشين القرآن تو إذا كان وانا ما أشين صلى كنا أني تو بلنتناكم وند في زوني وني أنا صلى ركيكم كوي مراجعة كتي كوت لا وكتي إيه إذا من تو كا شافوا أمس كراتو سا وانا متدوب إلا بهذا النظام لكن شو هذا أبو باني وند في كيما وتو هيكيما الشريعة كانوا بفعل التبع وانا يأتي الولر وان كان جنبا وسو سنشي سو تايا وسو هار سو اكو منيني مفيفي تشير مغانا مفيفي تشير مغانا كيس سو اكو دومن عائشة رضي الله عنها شوائي توضع وضوءه للصلاة ياي الولر ان الولر ستسلا الولر سلا كو ايكي ودع اكتشيكا ددكا واجبانتا دا مستحبانتا دا سنوننتا سو رحكا كماتا ايتاكانتا وانا الولر كيس تكتيا shine yafi in kai ta sau daya tayi amma ladanka ba kamar ladan wanda yake sau uku ba domin alal akalla wanda yake sau uku ya fi ka ayyukan ibada kuma karin ayyuka karin lada ne saboda haka abin da ba a ce in kai sau daya din ba ta yi ba in kai sau daya ma ta inganta amma babu riwaya da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya daya yayi abin da ya nuna kamar inda ya zo a hadisin Aisha ummul mu'minin shine yayi alwala irin alwalar da yake yi wajen sallah to wannan yace a wani lokaci aka fi so a shiga itikafi wato da safe da rana ko da daddare shiga itikafi koyaushe mutum zai iya shiga ta fuskar halacci amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga bayan sallar asuba ta ranar da daren ta zai fara itikafi an fahimta yanzu kamar nan a ranar alhamis shine ranar 20 ga wata ko in wanda yake itikafin wanda yake so ya itikafin goman karshe ana fara lissafin lokaci a musulunci da dare kafin rana kaga shi yasa nema wajen jujjuyawa dare da rana Allah ta'ala ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamah kafin ya kawo in ja'ala alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah dare ne yake fara zuwa kafin rana shi yasa ake duban wata da magariba ba da asuba ba in ka dub inda da rana ake yi sai a dubi fitowar wata da asuba nan ne wato da asuba in aka ga wata ya zama toyo ne daya ga wata amma da yake da dare ne shine ake gane daya ga wata sai a dubi sai a soma duban wata da magariba saboda haka wanda zai yi goman karshe a wanda zai yi goman karshe kaga kamata ya ace kenan yana fuskanta daren juma'a na wannan juma'a da ta wuce din nan daren juma'a shi zai zama to daren 21 sannan ranar juma'a ranar 21 daren asabar wato jiya kenan da daddare a shekaran jiya da daddare sai zama to shine daren 22 ranar asabar ranar 22 jiya daren 23 to idan mutum yana so ya bi shi ta lissafi ne sai ya shiga kafin sallar magariba na ranar juma'a ai na ranar alhamis kaga ya samu daren juma'a kenan saboda haka ya samu goman karshe cikakku to amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi da zai yi itikafin goman karshen sai ya dauki sai ya kari da ranar 20 wanda ba ta cikin goman karshe sai ya fara bayan yayi sallah asuba sai ya shiga wajen itikafin saboda haka wannan shine sunna kuma komai koyi da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi wanda yake wannan shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i Imam Malik shi yake ka tafi akan zahiri in ka ce zaka yi itikafi na goman karshe to ka shiga da magariba Imam Malik ya duba ga wanda yake itikafin sa ya hadu da hukunci na bakance kamar kai bakance zaka yi goman karshe to baya lizimtar ka sai daga faduwar rana ta wannan daren da zaka fara itikafi din lokacin ne wato ka shiga kafin faduwar rana saboda haka amma ko yaushe zaka yi shiga musamman a bisa kaulin Imam Shafi'i da yake cewa itikafi ko tsakanin sallar magariba da isha ne zaka iya shiga zaka iya itikafi ka shiga masallaci da niyyar itikafi da sallar magariba da niyyar cewa bayan sallar isha ka gama itikafi ka fito eh na'am ya halatta a wajen Imam Shafi'i a wajen Imam Shafi'i ya halatta amma itikafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma'anar sa lizimtar masallaci lizimtar masallaci kamar yadda Imam Malik yace akallan sa kwana ɗaya da wuni ɗaya shi ya zaka ce ka lizinci masallaci amma dan ka zo ka zauna a cikin masallaci tsakanin magariba da isha a tsakanin magariba da isha me ka bari na harkoki ka bar harkokinka amma baka bar gida ba baka bar iyali ba, baka bar rayuwa irin wanda ka saba ba, sai in ka kwana ka wuni a masallaci, wanda yake wannan shine mazhabar Imam Malik, wallahu ta'ala a'lam. Musamman idan aka karfafa wannan da cewa Sayyidina Umar ya ce zai yi itikafi tun a lokacin jahiliya a masallaci ne alfarma, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka cika ba kancan da kai ka cika shi, to sai je itikafin kwana ɗaya da wuni ɗaya. Wannan ɗaya daga cikin abin da ake istinasi da shi ga mazhabar Imam Malik, cewa Sayyidina Umar da ya ce zai itikafi, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ya je ya cika ba kancan nasa. To shi kuma da ya tashi sai da kwana ɗaya da wuni ɗaya, wato kenan kamar cikawar cika itikafin nasa, sai ya ce wannan shine akallan abin da zai zamanto an yi itikafi da shi. Tambayar ta biyu yace, akwai wata kakata wadda ba ta da lafiya, a kwance take ba ta iya tashi, in za ta yi fitsari ko bayan gida sai an dora ta afo, wani lokaci sai ka ga kafin a dora ta afo har ta yi akan katifa, kuma tana cikin fitsari wani lokaci sai ka ga ta yi sallah, to yaya matsayin sallar tata? Kuma wani lokacin inda ruwa kusa da ita takan yi alwala ta yi sallah amma ba tare da wanke kafafuwanta ba. To wannan da alama rashin lafiyar har ya taɓa wato hankalinta, tunda wanda yake zai yi sallah a cikin najasa dole sai dai idan ya zamanto cewar wato baya cikin cikakken hankalinsa. Wanda yake baya cikin cikakken hankalinsa shi kuwa umarni ma bin shari'a ma baya kansa. Rufi alqalamu an salat, daga ciki anil ma'asuhi hatta yafiq, da mara hankali har sai ya farfado. Saboda haka halinta ita wannan halin wanda yake marfu'atun an halqalam, idan dai ya zamanto yana taba hankalin nasa, amma idan ya zamanto cewa matsi ne yake zata take haka, kuma har tana cikin hayyacinta tana fahimtar abubuwa, to idan ya zamanto cewa shimfiɗar tana cikin najasa, sai a canza mata shimfiɗar, a gyara mata domin yadda za ta yi sallah ba a cikin najasa ba. Amma sallah a waje wanda yake najasa ne, sallah ba ta inganta ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmi a kafafunsa, mala'ika Jibril ya ce ya cire su. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallah ya ce mala'ika Jibril ne ya bani labarin cewa akwai dauda a jikin waɗannan takalma. Saboda haka kaga kenan mutum ba zai halatta ba ya taka abin da yake akwai dauda najasa akan sa yi sallah, domin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito. Wannan yace mutum ne ransa ya baci, sai ya tafi matarsa take uku, amma tana son ta dawo, to yaya abin yake? Saboda ba bai taba sakinta ba sai wannan karo, sai sai an gaya maka abinda Ibnu Umar yace, ya ai wasa da littafin Allah yana cikin mu. Saboda haka ballantana ko mutumin da zai dauki matarsa lokaci ɗaya yace ya sake ta saki uku, waɗansu ma su wuce su ce saki ɗari, saki dubu, duk wai dan su an ɓata musu rai dan sun isa. To ka tuna ikon Allah da isar Allah sama da taka isar. Waɗansu malamai wai sun ce a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku da kalma ɗaya a saki ɗaya yake. Wannan ka je ka samu bayani, na yi wannan bayanin mai tsawo ƙwarai da gaske lokacin da muka karanta At-Talaq Marratan a cikin tafsirin da nake a Beirut Road. Ba zan iya kawo abubuwan ba, amma na yi dogon bayani bisa abinda malamai suka tabbatar. Abinda jumhurin malamai suke a kai shine cewa saki uku da lafazi ɗaya saki uku ne. Kuma wannan fatwa ta Ibnu Abbas, akwai wannan riwaya ta magana Ibnu Abbas, akwai maganan malamai da jawabin da suka bayar a kanta, wanda yake magana ce mai tsawo, ka iya neman kanka din ka ji dogon, tunda magana ce ta ilimi, saboda haka sai ka koma ka ji. In kuma za ka iya karanta ka je ka samu Abwa'ul Bayan na Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti a cikin tafsirin wannan ayar, ya yi dogon bayani shafi ya fi 160 akan wannan matsala. Kuma su Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim da suka yi taimako, da suka rinjayar da ra'ayin da kake ishara gare shi cewa saki uku saki ɗaya ne, ya yi musu jawabi da raddi mai ƙarfi. ya ishe mu cewar wannan matsalar matsala ce wanda yake an riga an gama ta cewa al-fuqaha'ul arba'a ashabul madahib al-arba'a imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal dukkanin su akan haka shi in mutum ya saki uku da lafazi ɗaya saki uku wannan shine ra'ayin a'immatul arba'a gabaki ɗaya wanda yake alaihi al-fatwa kuma shine abinda sahabbai suke akai al-khulafa'ur rashidin al-arba'a abubakar da umar da usman da ali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin to ina ganin zamu tsaya anan wajen cikin tambayoyi din sai ga wannan an gama da su eh oho takardar mota akwai mota lambar Abuja GP 380 ABC da Allah ana neman ya je danye motar ya gyara mata wajen parking a yau zamu tashi aya ta 24 ko aya ta 24 wal muhsanatu minan nisa na'am
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
a kafin mu shiga tafsirin wannan ayar akwai a cikin ayar da ta gabata a jiya hurrimat alaikum ummahatukum a mun ga dai duk bayanin akan maza ne ku mazaje an haramta muku auren iyayenku mata da ƴaƴanku ya zuwa ƙarshe to mata kuma fa in kana so koyaushe ita mace in aka sanya ita kuma mace to duk inda aka ce aka ambaci macen da take haramtatta ta sanya wato su wato mijin da yake shine yake daidai da matsayin wannan matar in an ce hurrimat alaikum ummahatukum to nan wajen ta tsaye ita mace ce to sai ta sanya ubanta ita ma kuma an haramta mata ta auri ubanta wa banatukum ta sanya danta an haramta mata ta auri danta wa akhawatukum ta sanya akhuha an haramta mata ta auri dan uwanta shaqiqi ko li abi ko li ummi wa banatul akhi sai ta sanya bint ibnul akhi wa banatul ukhti ta sanya wato ibnul ukhti wa ammatukum ta sanya a amamukum in an ce an haramta ma namiji ya auri wato gaggwanninsa wato ƴan uwan mahaifinsa to sai ta sanya ita kuma an haramta mata ta auri ƴan uwan mahaifinta maza wahakala wannan dan saboda hukuncin kamar yadda yake ga maza haka yake kuma su ma ga mata tare da cewar ba sai ba a buƙatar wannan din ba tunda kawai in dai shi namijin haram ne a gare shi to ai kamarta na macen ita aka karamta ita kanta matar an haramta mata na wannan namijin kuma mun sani waɗannan abubuwan da aka ambata su ake kira asbab duk da waɗansu suna kiran su mawani'ul wato mawani'un nikah abubuwan da suke haramta aure waɗansu kuma suna kiran su asbabul mahramiyya sabubban haramci wato shi sababi idan ya zo idan sababi ya zo dole a samu hukunci ko da ya yi musharaka da wani abun wanda yake zai zamanto a zahiri zai iya halatta shi alal misali mace ce take da dangantaka biyu ga namijin da yake neman aurenta ta wata fuska ta halatta gare shi ta wata fuska ta haramta gare shi to yaya za a yi eh sai a rinja ai bangaren haramci daga ya samu shikenan daga ya samu domin kowace mace ma kowace mace a kowane namiji ai zai iya samun bangaren halacci ya samu bangaren haramci to shi yasa in dai suka hadu biyun yanzu kamar alal misali mutum ne da shi da yarinya ta fuskar ubansa ƴaƴan baffannin juna ne wato ma'ana da ubansa da ubanta ko da uwarta ƴan uwa ne an fahimta saboda haka sun zamanto ƴaƴan baffanni kenan dan haka ƴaƴan baffanni ko ya halatta su yi aure ko ta fuskar uban yarinyar kenan to amma aka koma ta fuskar uwarta sai ta zamanto ƴar yasta ce ta fuskar uwarta zai iya yiwuwa haka ko to a nan wajen ba za ta halatta gare shi ba saboda an riga an samu sababi dan haka daga an samu al'ibra da samun sababi guda ɗaya daga an samu sababi guda ɗaya to shikenan maharamiya ta tabbata kuma haramcin aure ya tabbata ba za a duba janibin halaccin ba a ce to ai tunda ta wannan janibin ai ta wani bangaren kuma ya halatta ai auren ba za a duba wannan janibin ba wannan ayar Allah ta'ala ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum alwawu dinnan atsafi ne akan hurrimat alaykum ummahatukum aywa hurrimat alaykumul muhsanatu minan nisa an haramta muku tsararrun mata tsararru daga cikin mata abinda ake nufi da tsararru daga cikin mata sune wato masu aure domin aure tsari ne ga mace aure shine tsari ga mace shine abinda ake nufi al-ihsan katangewa wato an tsare ta daga ta zamanto watsatsa an tsare ta daga ta zamanto ballagaza an tsare ta daga ta zamanto mazinaciya to shine ma'anar al-muhsana bi fathi fa wannan dukkanin qurra haka suka karanta ta domin ita mace tsare ta ake yi aurenta ake yi in aka aure ta shine ta zamanto katangagga tsararra wato ma'ana duk mata waɗanda suke masu aure ne to haramtattu ne gare su bai halatta mace tana gidan mijinta ba ka je ka aure ta wannan ya rusa al'adar jahiliya domin ɗaya daga cikin sifofin auren da suke a cikin jahiliya wanda Aisha ummul mu'minin Allah ya yarda da ita ta bayyana mana shine ɗaya daga cikin auren jahiliya mace zai zamanto tana da mazaje da yawa amma kididdigaggu a ce akwai maza biyar wanda su ne kawai take saduwa da su su ne mazajenta wato kamar ta zamanto ita ce mai ta'addudi ɗin wato ita ce mai kamar ta zamanto ita ce namijin kenan ta zamanto ga mata ga hadda ƙwarƙwara na namijin to idan irin wannan haka suke a jahiliya to idan ta haihu yaya ake yi Aisha tace in ta haihu sai ta je ta ɗauki ɗan in ta kalle shi wanda ta ga yafi dacewa daga cikin mazan ya zamanto shine uban sai ta je ta kai shi gidansa ce gashi nan ɗanka ne ko bai isa yayi inkari ba shikenan sai a ce ɗansa ne haka zai taso a matsayin ɗansa shine zai a dangana shi zuwa gare shi ya gaje shi dukkan wani hukuncen ɗaya zamanto ya hukuncen uba na wannan yaro ya hauka bai isa kuma ya mutu ba abinda ta faɗa shikenan ya zarce ko kuma a je a samu alƙafa masu sanin kama akwai su a cikin larabawa wanda suna ganin fuska ko kafar mutum sai su ce wannan dan wannan ne kamar yadda ya faru da Usama bin Zaid Usama ya kasance baki ne sosai ubansa shi ma Zaid yana da dan duhu amma ba kamar duhun Usama ba saboda haka da aka haifi Usama har sai ake tuhumar cewa ba dansa ba ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar son Usama yana cewa Usama da mace ce da sai ya mata ado ya rinka kiran wato ya rinka neman wasu waye za su yi sha'awar zo su aure ta saboda sansa da yake yi to abin yana damun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata ran al-mudliji wato cikin larabawa wanda suke da wannan ilimin ya zo ya ga da Usama da babansa Zaidu suna bacci mayafi ya lullube su yana ganin kafafun ya dace waɗannan kafafun daga juna suka fito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki dan farin ciki sai ya taso daga majalisi ya shigo gida yake gaya ma Aisha yake kin ji abin da aka yi ya Aisha to larabawa suna da wannan ilimin in aka samu al'ana ce musu alqafa alqa'id guda ɗaya kenan da yawan su kuma alqafa wanda yake idan suka ga halittar jiki za su gane alaka tsakanin uba da ɗa to a cikin wani nufin sai idan aka yi haihuwar sai a kirawo duk mazajen mazajen nata sai a kira su ilahi sai a kirawo alqa'i sai zo ya kalli dan ya kalle su sai ce wannan dan dan wane ne kikenan sai a dangana shi zuwa gare shi ko bai isa yi musu ba tunda hukuncin qa'i ya riga ya tabbata to Allah sai ya bata wannan Allah sai ya haramta wannan al'ada saboda hakika akwai rashin dacewa da dabi'ar dan adam rashin dacewa da dabi'ar dan adam mace ya zamanto cewar wato mazaje da dama sune suke musharaka akan ta to Allah yace ya haramta mana auren matayen waɗansu mazajen matayen aure suna gidan mijin su kaje ka aure su wannan haramun ne yana daga cikin wannan mutum yana daga cikin wannan fitinar wannan zamani mutum ya rinka waya da matar aure ya shirya mata gadar zare ta kashe aurenta dan yazo ya aure ta idan an hana kai khidba ka nemi aure akan neman auren wata mace ba a riga an daura mata aure ba fa amma an yi mata baiko ma'ana an kai idarata na wata qaraba sun riga sun yi rukuni sun yadda da juna sun amince da juna kawai ana maganar kan cewa a sa rana ne sun kai wannan kai kuma ka zo ka ce kana nema ka shiga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan ya ce haramun ne la yahtubu ar-rajulu ala khidbati akhihi kada mutum ya je ya nemi aure akan neman auren dan uwansa idan an hana wannan idan kuma ga kaje ka nemi auren macin da tuni ma tana cikin gidan mijinta ne har sun hayayyafa amma shedan ya zayyana musu ayyukan su kaga sun je suna suna ta abuta waya domin a bata wannan auren ta dawo to kai ma in ta dawo haka za a je a bata maka naka ta sake fita ta tafi wani gidan wannan haramun ne Allah ya ce waɗannan matan nin haramtattu ne gare ku illa ma malakat aymanukum sai dai abubuwan sai dai waɗanda hannunku ya mallaka wato sai dai ku yangu bayi su ma waɗannan ku yangu bayi din wanda aka kama su a wajen yaki ma'ana wannan ayat ta sauka ne a lokacin yakin da aka yi yakin awfa wanda aka yi shi kusa da lokacin fatuhu makka a shekara ta 8 bayan hijira da aka kama kuyangu da aka kama kuyangu ya zamanto suna da mazan su na aure da su an kama mutum da shi da ma an kama iyali guda da mace da namiji da yaya kuma an raba an ba matar ga waɗansu daga cikin mayaka mujahidin ta zamanto cikin rabon su to ya za a yi tana da aure sai a ce shikenan wannan sai dai ta rinka hidima ba za su sadu da ita ba Allah ya ce a'a su wannan an halitta mu za ku iya saduwa da su tunda kun mallake su sakamakon kangare ma Allah da suka yi sai ta karfi da yaji ne aka shigar da su cikin addinin musulunci to amai da su bayi tunda sun zamanto bayin ku wancan auren nasu daga zarar an kama su ribatattu a wajen yaki auren su ya rushe amma ba za ku so mu saduwa da su ba sai sun yi istibra'i istibra'i shine jini daya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma su a sabaya na wannan yakin na awqas aka sanya su suka yi jini daya sannan sahabbai ya zamanto ya halatta su kai istinta'i tare da su to wannan hani na aure wannan hani na wannan shine hani na biyar jiya mun yi hani guda hudu mani'un nasab da mani'ul musahara da mani'ul raba da mani'ul jam' yanzu wannan shine mani'un nikah hani na ta fuska hudu shine an hana ka ka auri macen da take tana cikin wani aure tuni an hana ka haramtacciya ce ka aure ta sai dai za ta iya zamantowa ku yangarka ba da ciniki ba za ta zamanto ku yangarka in an kama ta wajen yaki domin yaki zai rusa wannan auren amma sayar da ita in ka je ka saye ta tana matar wani in ka je ka saye ta tana matar wani to wannan ba da zarar ka saya ta zamanto kuma kan cewa za ka iya mallakar ta ba sai dai ka bata wancan auren tukuna domin tana da zabi idan aka saye ta ko ta zamanto tare da wancan mijin nata ko kuma ta zabi cewa a'a ita ba ta bukatar ta kitaballahi alaikum wannan hukunci ne da Allah ya rubuta shi a kanku ma'ana kitaballahu alaikum ay katabahu Allahu alaikum wannan mazdari ne da yake tsayawa a maimakon fi'ilin sa ay katabahu kitaban ka katabahu Allahu kitaban alaikum Allah ya rubuta shi wato ya farlanta shi farilla akan ku ko kuma ka dauki alaikum din a matsayin wato akamanta shi da ismul fi'il wato ilzamu kitaballahi kulzimci hukuncin Allah kitaballahi alaikum ma'anarsa kulzimci hukuncin Allah wato wannan hukuncin Allah ne ku kiyaye shi kulzimce shi ku bi wannan ka'ida kada san rai ya ɗebe ku ku kibinta ko kuma al'adar jahiliya ta ɗebe ku ku kibinta wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta a gare ku abinda yake koma ba abinda yake koma bayan wannan koma bayan waɗannan da aka ambata gare ku ya ku mu'minai shine ma'anar zalikum din koma ba wara'a zalikum abinda yake koma bayan waɗanda aka ambata wanda suka tun daga kaulin fadin Allah ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum hazwa wal muhsanat dukkan abin da yake ba waɗannan ba uhilla lakum an halatta muku wani yana daga cikin rahamar Allah cewa halal ba sai an kirga su ba dukkan sauran jinsin mata sun halatta gare su haram su ne zaka yi kirga su a ɗan yatsu amma in banda su dukkan sauran mataye sun halatta wanda daga ciki abna'ul ammi wato banatul a'mam da banatul ammat da banatul akhwal da banatul khalat duk sun shiga ciki wato ƴaƴan bamfanni da ƴaƴan innoni duk sun shiga ciki su duk sun shiga cikin wanda suka halatta gare ku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku koma bayan waɗannan an tabtaghu bi amwalikum ku nema da dukiyoyinku wato ku nemi mataye wanda za ku nemi auren su da dukiyoyinku Allah ya ba ku abin riƙon Allah ya ba ku ikon auren to ku tashi ku yi amfani da wannan dukiyar domin neman aure muhsinin kuna masu kame kai daga zina kuna masu kame kanku daga barna ba mabarnata ba ghayra musafihin ba mazinata ba wato musulmi haka ya kamata su zamanto muhsinin nan al-ihsan min ahsana yuhsinu wa huwa muhsin idha hama wato idha hafiza nafsahu an al-fahisha idan ya tsare kansa daga al-fasha al-ihsan kamar yanda muka ce abinda ake nufi da al-ihsan mutum ya zamanto kamamme a mutumin ya zamanto kamamme daga alfasha shine in ya cika sifofi guda hudu ya zamanto baligi ne tsani kuma mai hankali ne sannan kuma yayi aure sahihi kuma ya tare da matar in babu ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa ba muhsin bane to muhsin al-ihsan daga cikin abin da yake wajabtawa shine cewar idan mutum ya sifanci da wannan sifar to zai iya mayar da mace ita ma ta zamanto muhsana kamar sa sannan kuma akwai haƙƙi a kansa shine idan yayi zina bayan ya wannan sifar ta tabbata gare shi in yayi zina to yanzu ya fita daga layin waɗanda suke ba su san jin daɗin mata ba ya zamanto ya shiga cikin layin wanda suka san jin daɗin mata yanzu ya zamanto dattijo sai a jefe shi sai a yi masa rajamu wanda yake muhsin in yayi zina rajamu ake masa wanda yake ba muhsin ba shine ake masa bulala ɗari saboda haka da Allah ya ce muhsinin wato ku auri mata muhsinin kuna masu wato yin zaman aure ba dan kaga kana da kuɗi ba za ka iya nuna kuɗi ka je ka samu mace domin ku yi zaman ƙawance da ita idan kai haka ka saba abin da ka saba wannan ka'ida ta shari'a domin Allah ya ce wai ku yi amfani da kuɗin naku wajen wato shiga cikin alaka ta auratayya da mata idan dai a halin tsari ne na aure ghayra musafihin wannan jumla ce ta ta'kidi ba masu zina ba as-sifah daga safah al-ma' ne idan ya zubar da ruwa ko ta ina abinda ake nufi da as-sifah shine bai damu ba wato ko ina yaje ko wace mace ya sadu da ita ba shi da haji ba shi da iyaka dan taure ne shi bai damu ba to wannan shine aka ce ghayra kada ku zamanto haka kada ku zamanto masu sifa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan iyayensa tun daga annabi adam har zuwa ga mahaifansa ba a haifi wani daga cikin kakanninsa ba illa min nikahin la sifa sai ta fuskar aure ba ta fuskar zina ba ko a jahiliya Allah ya tsare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kakanninsa ba wani daga cikin kakanninsa wanda aka haifa ta fuskar zina sai dai ta fuskar aure sahihi hatta a lokacin jahiliya ne to shi yasa wannan aka ce ghayra musafihin kada ku zamanto mazinata wannan yana daga cikin abin da yake aibata wannan ɗabi'a wato yake aibata ita ita wannan al'ada wato al'adar zina mutum ya zama tuba mai tsare kansa ba famastamta'atun bihi minhunna waɗanda kuka ji dadi daga cikin su daga cikin waɗannan matayen da kuka samu da kuka aure su da dukiyoyin nasu kuka nemi auren su da dukiyoyin ku to wanda bayan wanda har kuka zo kuka ji dadi da su fa'atuhunna ujurahunna ku ba su ladaddakin su shine sadakin su ku ba su dukiyoyin su na sadaki fariba tilas wato farilla ce wajibi daga Allah cewa idan dai ka auri mace ka tare da ita dole ka bata sadaki wannan ishara ne ga cewa mace tana cin sadakin ta bi mujarradin istimta'i dan haka ne ma idan ba a kai mace daki ba ka zo ka dauke ta kace zaka kai ta unguwa a mota sai daga baya kace ka sake ta kace a dawo maka da rabin sadakin ka sai tace a ai ya sadu da ni ya sadu da ni wa za a gaskata ana ita za a gaskata tunda ya fita da ita alqawlu qawluha ita za a gaskata sai a ce kai sai ka kawo shaida cewa baka sadu da ita ba ina zai kawo shaida to amma shaida ɗaya ce ba za a bata sadaki ba ai ba za a cika mata sadakin nata kamilan ba sai ta yi rantsuwa tunda kadiya ce ta dukiya saboda haka ash-shahid wal yamin bai wadata da shaida magana ta cewa ta yi wannan shaida ce waɗansu suna cewa tsauli a abin nan menene shaida ta ta irha'u wato kasancewar ya kaɗai ta da ita ko da a cikin gidansu ne ma ya zo gidansu aka yi irha'u sutur aka saki labule aka rufe kofa an aura aure amma ba a kai ta ba ta ka abin nan ya zo shan ruwa ya zo buɗe baki sai aka kulle kofa in kai da'awar cewa ta ci sadaki cikakke ta za ta ci wannan ayar nassi ce akan cewa mace in dai aka sadu da ita aka yi istimta shine ma'anar jin daɗi asalin ma'anar ta kenan to in kai da haka za ta ci sadakinta cikakke domin a suratul ahzab Allah ta'ala yake in ba ku ci ya ayyuhal ladina amanu إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الله يأتي أتكي سورة البقرة إذا نكوك سكما تنكو كافون كرغاك ساجدس الهالي كم كرغاك ينكا موسى سداكي تو فنصف ما فرضتم فيسكي رب أبندك ينكا موسى سداكي illa an yafuna sai dai in sun yi afwa aw yafuwa alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma shi mijin yace ya yafe yace shi ma kansa rabin nasa ya yafe a bata ci sadaki kamila amma haƙinta ta ci rabi amma in aka sadu to wannan ayat ta nuna in dai aka sadu to fa'atuhunna ujurahunna farida sai a basu sadakin su cikakke tilas waɗansu sun kafa hujja da wannan ayar akan cewa wannan ayar dalili ce akan nikahul muta'a kun san nikahul muta'a nikahul muta'a wa ma adraka ma nikahul muta'a abinda ake nufi da nikahul muta'a aure mai kama da zina ko kuma zina a mai kama da aure zina ce ake mata kwaskwarimar aure waɗansu sun ce wannan ayar hujja ce ta nikahul muta'a tunda Allah cewa ya famastamta'tum bihi minhunna wanda kuka yi istimta'i al istimta'i ma'anarsa at-tamattu daga nan aka samu muta'a auren jin dadi wanda kuka yi auren jin dadi daga cikin su ku ba su ujurahunna ladan su suka ce auren muta'a aure ne lada gashi Allah ma ya kira abin lada bai kira shi sadaki ba ya kira shi ujurahunna ujur jam'u ajr lada wato ladan kodago domin nikahul muta'a suka ce auren muta'a aure ne na kontiragi ma'anar auren muta'a shine ka zo ka ce zan ji dadi da ke na awa daya na kwana daya na sati daya na wata daya ka ce nawa zaka bani lada na akan wannan jin dadin da zaka yi da ni yace kaza to shikenan an kulla contract ba sai an ce na aure ki ba in nace to shikenan mun yi akan zamu wannan jin dadin zaman jin daɗin zaman holewa na wata ɗaya a kan cewa ga abin da zan baki shi kenan an yi nikahul muta to suka ce wannan alƙur'ani ya tabbatar da shi tun daga shi an ce Allah bai ce fama nakahtum minhunna ba cewa ya fama stamta'tum minhunna kuma Allah ya ce fa'atuhunna ujurahunna bai ce muhurahunna ba bai ce sadaqahunna ba bai ce saduqatihinna ba kamar yanda ya faɗa a farkon sura. Saboda haka suka ce wannan hujja ce ta alqur'ani akan auren mutu'a. Wannan aure na mutu'a na farko dai bari mu jawabi akan wannan hujjar da suke ganin sun kafa daga wannan aya. Famastamta'atun bihi minhunna, nan ba a faɗi nikah ba, amma gabaki ɗaya maganar akan nikahi ake, akan aure ne. Allah ta'ala ce waye hurrimat alaikum ummahatukum, ma'ana nikahu ummahatukum wal muhsanatu minan nisa, wa hurrimat alaikumul muhsanatu minan nisa. Duk magana ce ake yin akan aure. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, me aka halatta muku auren waɗanda suke ba waɗannan ba. Saboda haka duk maganar akan aure ne. Famastamta'atum bihi minhunna ay min azwajikum minan nikah, kenan wanda kuka ji dadi da su daga cikin matayenku da kuka yi ala da kuka daura da kuka aure su, domin a bayyana hukuncin cewa mace yaushe za ta ci sadakinta kamila bi mujarradil istimta, shi sa aka kawo batun al istimta. Sannan an kirawo ujurahunna, al ujur ma'anarsa sadaki, domin ɗaya daga cikin lafuzan sadaki ne a cikin alqur'ani. Allah ta'ala ya ce famastamta'atun bi, Allah ta'ala ya ce waman lam fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan. Allah ya ce fa atuhunna ujurahunna bi izni, fankihuhunna bi izni ahlihin, ku aure su da iznin waliyansu. Wa atuhunna ujurahunna, ku ba su ladadakinsu, ku ba su sadakinsu. Saboda haka Allah ya kira sadaki anan ujur, lada, domin tamkar lada ne, domin da shi ne ya halatta mace ta yadda da kai ya zamanto ta zamanto karkashinka, ka yi dukkan abin da kake so na wato istimta'i da ita. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, ya kai wannan annabi mai girma, mun halatta maka matayenka waɗanda ka ba su ladaddakin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba mutu'a ba. Matayensa yace mun halatta maka matayenka waɗanda yake ka ba su sadakin su, sune matayen da aura sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka dan an kira abun ujur, wannan bai nuna kan cewa ladan mutu'a ake nufi ba, sadaki ake nufi na aure na sahihi. Wato malamai a sha'anin auren mutu'a mazhaba biyu ce a da, amma yanzu mazhaba ɗaya ce, domin ijma'i ya haɗu akan cewa auren mutu'a haramun ne. A farkon musulunci akwai mutane da suke ganin auren mutu'a halal ne, wanda yake wannan shine kaulin Abdullahi dan Abbas da almajiransa mutanen Makka irin su Sa'id ibn Jubair da Tawus ibn Kaysan da Ata ibn Abi Rabah da almajiransu ibn Jurayj. Ibn Abbas akan wannan yake, saboda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kuma an yi mutu'a a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da a zamanin Sayyidina Abubakar, da a zamanin Sayyidina Umar, kamar yadda hadisin Jabir ya nuna an yi auren mutu'a a waɗannan lokacin. Sai a rabin shekarar khilafar Sayyidina Umar ya hana, yace duk wanda yayi in dai yana da ya taba yin aure zai sa a jefe shi. Saboda haka Ibn Abbas yace nikahul mut'a ya halatta, kuma a kansa cikin mazhabobin musulunci, a cikin waɗanda suke dangana kansu ga musulunci, ɗan Rafida suke akai, in wanda ke ci ce ma kansu ɗan imamiya, suna cewa auren mutu'a ba ma kawai halal ba ne, mustahabbi ne ma. Suna cewa alalan da ake bayarwa a auren mutu'a har ya fi aure na Allah da Annabi, da irin ruwayoyi da suke kawowa. Jamahirin malamai, wanda daga cikinsu akwai al-fuqaha wato a'immatul madahib al-arba'a da kuma sahabban ilahiyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun tafi akan cewa auren mutu'a haramun ne. Ba sa inkari cewa an halatta shi, sannan aka shafe su halaccin, domin auren mutu'a manzon Allah ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yace, mun kasance muna tafiya yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda bukatuwa ya zuwa ga mata sai mu ci har muka rinka shayar Rasulullah ba ma yi makan mu fidiya ba an san fidiya ai ko dandaka idan dake a fitar da bashawar ga baki daya kamar yadda ake madan tauri ni makan mu fidiya a fidiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ya ba mu izini mu rinka yin mut'a ya zuwa ga ajali mu ba mu mace tifa mu ba mu mace mayafi ko mu ba ta zani a matsayin shine sadakin shine ladanta na wannan auren wanda yake an iyakance shi da lokaci saboda halin bukatar tafiya to amma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a hadisai da dama daga cikin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mut'a akwai hadisin Rabi'a dan Sabrata dan Ma'bad al-Juhani daga babansa Sabrata ibn Ma'bad a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni qad azintu lakum fi mut'atin nisa na ba ku izinin ku yi mutu'a da mata wa innahu haramun ila yawmil qiyama to ku sani cewa haramun ne har ranar al-qiyama famastamta'tum bihi minhunna famastamta'a bihi ahadukum minhunna falyahlu lahunna sabilahun wanda duk daga cikin ku yari wannan auren to ya kyale su wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a kada ku karbi wani abu daga abin da kuka ba su wato wannan shine ya kawo karshen wannan auren mut'a a lokacin yakin Fathu Makka haka dalika Salama ta ibn al-Aqwa yace annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yakin Awtas wanda yakin Awtas kusa da Fathu Makka ne ya ba mu izinin mu yi mut'a na kwana uku sannan ya haramta mana hadisi na biyu kenan ko na uku hadisin sayyidina ali ibn abi talib ya ji magana ibnu abbas yana halatta auren mut'a yace innaka rajulun ta'ih yace kai mutun ne da kake cikin dimuwa yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mut'a da cin naman jaki a ranar yakin khaibar to wadannan sai suka samu iskali daga wannan magana ta sayyidina ali har suka ce hadisin bai inganta ba suka ce su wadancan su Salama bin al-Aqwa da Sabrata bin Ma'bad sun ce a lokacin Fathu Makka ne shi kuma sayyidina Ali ya ce a lokacin yakin Khaibar ne to da ka an samu sabani dan haka dinga can banza ne ba ai haka ba sai suka ce ƙarya ake ma sayyidina Ali wannan hadisin na ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai rawaito ba alhali fa hadisin yana cikin Bukhari da Muslim malamai suna da raji biyu akan wannan waɗansu suka ce abinda sayyidina Ali yake nufi haramta cin naman jaki shine a ranar yakin Khaibar amma auren mut'a shi bai faɗi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ba amma ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi saboda haka waɗansu kuma suka ce wanda yake shine abin da Imam Shafi'i yace auren mut'a ba a taɓa samun abu kamar sa ba an halatta shi aka haramta shi aka sake halatta shi aka sake haramta shi an halatta shi aka haramta shi lokacin yakin Khaibar aka sake halatta masahabbai lokacin ghazwata Awtas da Fathu Makka saboda sun dade da barin gida domin tunda suka fito cikin farkon Ramadan basu koma gida ba sai cikin Shawwal sai cikin Dhulqa'dah kuma lokacin da suka zauna a Makka sun yi kwana 10 wani abu a cikin Makka lokacin Fathu Makka to sai aka sake halatta musu sannan aka haramta shi a lokacin Fathu Makka din tun kafin a tafi Hunain aka haramta shi saboda haka shine Imam Shafi'i yake cewa babu wani abu da ya zamanto ya bi wannan wato daura kamar auren mut'a a tarihin musulunci a halatta sannan a haramta sannan a sake halattawa sannan a sake haramtawa saboda haka da wannan aka tabbatar da haramcin abin to in haka ne in an tabbatar da haramcin me yasa Jabir dan Abdullahi ya ruwaito kuma hadisin sa yana cikin Bukhari yana cikin sahih Muslim cewa an yi mutu'a a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya danki dabino ya bama mace shine maimakon mutu'a ko kuma ya danki gari ya bata shine ladan mutu'arta an yi kuma a zamanin Sayyidina Abubakar shekara biyu na khilafancin Sayyidina Abubakar da rabin khilafancin Sayyidina Umar kaya za a ce an shafa hukunci sannan kuma a yi a zamanin Sayyidina Abubakar da Umar an fahimci wannan saboda haka Jabir yana cewa Sayyidina Umar shi ya haramta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya haramta ba kaya Jabir ya faɗa zai faɗa haka wannan babu iskali a ciki nawa abu ne nawa hukuncin sa yake ake shafewa ya zaman to wani ya sani wani bai sani ba cikin sahabba gayar sa Jabir bai sani ba da shi da waɗanda suke yi a zamanin Sayyidina Abubakar ba su sani ba Sayyidina Umar da yake ya sani shine yazo ya fitar da shi ya yada kowa ya sani duk wanda ya sake nikahul mut'a ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana ba Umar ne ya hana ba shi yasa yace duk wanda ya sake yi sai yayi masa hukuncin mazinaci Sayyidina Umar abin da yayi yada wato hukuncin yayi amma hukuncin na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan suna da yawa a cikin musulunci yana daga ciki wanda shi ma Sayyidina Umar ne yayi a farkon musulunci idan mutum ya saji da matarsa in dai bai zubar da manihi ba a cikin saduwar kawai alwala zai yi ya ci gaba da sallar sa babu wankan janaba kusan ilahirin ansar akan wannan ansar kusan gabaki ɗaya duk malaman ansar Ubay ibn Ka'ab Zaid ibn Thabit Mu'az ibn Jabal sune fitattun malaman ansar duk wannan ita ce fatawarsu har abin yaso ya zama tofi suna a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin Sayyidina Umar da aka zo da magana wajen Sayyidina Umar Sayyidina Ali yace ya amiral mu'minin ba wanda zai warware mana wannan magana in ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tura a tambaye su ya tura aka tambayi Hafsa aka tambayi Aisha aka tambayi Ummu Salama dukkanin su suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya sadu da matarsa ko bai zubar da maniyi ba faqad wajaba al-ghusl wanka ya tabbata to sai Sayyidina Umar yace to duk wanda ya saba akan wannan sai ne masa horo mai tsanani kan in sake jin wani ya saba yayi maganin wannan sabanin amma su da su Ubay ibn Ka'ab al-Ansar suna ganin suna da hujja Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal ma'u min al-ma sai an fitar da maniyi ake wanka saboda haka irin wannan yana faruwa amma ba su san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qa'ada baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl ba san dai hadisin ba saboda haka suke wannan fatuwar a zamanin Sayyidina Abubakar haka suke yi har a farko har a zamanin Sayyidina Umar har sai da tukuna abin yayi yawa aka zo wajen Sayyidina Umar ya magan to ita ma mutu a kamar wannan ce wanda suke da sanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta suna nan akan sanin su akan wannan suka tafi ba su san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya haramta ba ya sha an shafa hukuncin an yi nan sai da tukuna Sayyidina Umar ya tara sahabbai yace musu wannan hukunci mansuf ne saboda haka wannan abin da yasa kenan su Ibn Abbas shi ma kansa Ibn Abbas wata ran da aka zo ana ga aka gaya masa aka ce ga fa abin da fa fatawarka fa har mawaka sun so mawaka da ita ya sahi halaka fi fatwa Ibn Abbas fi babbatin rahfatil atraf anifatan ya shi yake cewa ya kai abokina ina kake da fatwar Ibn Abbas kama fatwar Ibn Abbas ka samu ni intacciyar mace mai taushin jiki mai ɗebe maka haso ta zo ta zamanto ta kunu maswata hatta yasduran nasu ta zamanto ita ce wato wanda yake zaka laɗe a wajenta har a gama aikin hajji a gama shi kenan ka sallame ta an gama Ibn Abbas yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba haka nake nufi ba yace ba haka nake nufi ba na ce ban ce musu ya halatta ba sai ga halin da mutum ya shiga tamkar ya lokacin da jini da shan jini ko cin alkanzir ko cin mushe ya halatta gare shi wato sai halin larura amma sai aka dauki fatuwar Ibn Abbas ma kana gani inda su ƴan rafida suka dauki nikahul mut'a ba ma a lokacin larura ba suka ce ma har ma ya fi auren dindindin din suka ce maimakon har suke cewa da badan Abdullahi dan Abbas ya ce da badan Sayyidina Umar ba da ba a izina ba da wato da badan Sayyidina Umar ya haramta mut'a ba da ba a izina ba domin mutu'a ba shi da bambanci da zina ka je ka rufa daki ka ba ma mace kuɗi kamar yanda zaka je sabon gari ka rufa daki to wannan mutu'a shi shine mutu'a ba shi da bambanci da bari ba su da bambanci to amma kuma a ce masa wai har an yi masa shine su kansu ma ɗan rafida kamar a cikin wani tafin da suke faɗa suka ce wannan shine zai yi a da turanci littafin wani encyclopedia din yan shi'a da nake karantawa suke cewa wannan da turanci suka faɗa suka ce this will sanctify boyfriend girlfriend relationship wato alakar saurayi da budurwa sai a bashi tsarkaka a bashi kadasa a ce ai shari'a ma ta yarda da shi abinda mutu'a yi kenan sanctify wato mai da shi muqaddas abu wanda yake tsatsarka wato kazantar da ke ciki kar a ga kazantar Aisha radiyallahu anha da aka kawo mata batun mutu'a tace tsakaniya da ku ga littafin Allah Allah ta'ala ya ce wallazina hum lifurujihim hafizun ma sune mu'minai sune masu tsare farjin su illa ala azwajihim sai akan matayen su aw ma malakat aymanuhum ko wanda hannayen su suka mallaka sune yango su fa innahum ghayru malumin anan su ba ababan zalbi bane faman ibtagha wara zalik duk wanda ya nemi wani abu koma bayan wannan fa ulaika humul azu wannan sune masu shishigi masu wuce gona da iri masu wuce iyakar Allah saboda haka auren mutu'a wanda ta wanda take ka aureta auren mutu'a ba zauja bace ba ku yanga bace ashika ce kawace yadda duro ce saboda haka ta zamanto daga cikin al'adu kuma ma daga cikin abin da malamai suka nuna Allah madaukakin sarki ya ce wanda yake jin tsoron alfasha wanda yake jin tsoron zina amma ba shi da wadata da zai iya auren mace mumina daya to ya auri baiwa daya amma sai in yaji yace zalika liman khashiya al'anata minkum wannan ga wanda yake jin tsoron zina kenan domin in ka auri daya ai in ka auri ku yanga ƴaƴanta gaba ƴaƴanka da ita gaba ki dai sun zama to bayin me ku yanga shi yasa aka ce ba a so kai sai in ka shiga cikin halin larura kana matsananciyar jin tsoron alfasha kana matsananciyar jin tsoron fadawa zina to sai ka auri ku yanga idan da auren mutu'a ne da auren mutu'a halal ne tunda dai auren mutu'a auren sha'awa ne eh aure ne na sha'awa kawai saboda haka ga maganin sha'awa ka je kai auren mutu'a da Allah da wannan ayar ba za ta sauka ba haka zalika Allah ta'ala ya ce ka auri mata biyu ko uku ko hudu in kana jin tsoron adalci ka auri daya ko kuma abin da hannunka zai mallaka idan da wannan ka san ba za ka yi auren mata da yawa din ba kadan saboda kana jin tsoron rashin adalci da Allah sai ya ce ka auri daya ko kuma kai mutu'a haka zalika Allah ce wayi waɗanda ba su da ikon aure wal ya'tafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yubniyahum Allahu min fadli waɗanda ba su da ikon yin aure kame kansu waɗanda ba su da ikon yin aure su kame fi istiqfaf su nemi sai sai matuƙa wajen tsare kansu to wannan yano idan da kamar a ce auren mutu'a halal ne da ba za a ce su kama kansu ba sai a ce su bi auren mutu'a duk waɗannan dalilai ne na shari'a wanda suka nuna wannan cewa hakika babu shakka an yi auren mutu'a a cikin tarihin addinin musulunci sahabbai sun yi kamar yadda hadisin ibnu mas'ud ya nuna da hadisin jabir a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka shafe hukunci sanin shafewar hukuncin ya rufe waɗansu bai rufe waɗansu ba shi yasa sayyidina ali da ya ji ibnu abbas yana wannan fatuwar tasa hujjar da ya kafa masa shine hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na auren mutu'a shi yasa sayyidina ali ya ambaci hanin da ake lokacin yakin khaibar bai ambaci na fatuhu makka ba domin bai san an halatta a fatuhu makka ba an sake shafe shi amma shi a gurgudan sanin sa ya san da ana yi amma lokacin yakin khaibar aka shafe shi sahabban da suka yi a zamanin sayyidina abubakar sun yi ne akan basu sani ba sun yi ne akan basu san an riga an shafa hukuncin ba da sayyidina umar yazo ya shafa hukuncin duk sahabbai suka yi ijma'i wanda kawai ya saba akan wannan shine ibnu abbas shi ma kuma an ruwaito cewa ya dawo daga wannan fatawar ya dawo ya daina kuma bayan ibnu abbas gabaki daya al'umma sun yi ijma'i babu wanda suka saba akan cewa auren mutu'a haram ne illa rafida ɗan shi'a ibnu al-munzir yace bayan sabanin ibnu abbas gabaki daya musulmi sun hado akan cewa auren mutu'a aure ne wanda yake ba haramu al-qadi iyad a cikin sharhi al-qadi iyad mai ashafa a cikin sharhin sa na sahih muslim shi ma yayi maganar ijma'i cewa al'umma gabaki daya sun yi ijma'i banda ɗan rafida akan cewa auren mutu'a aure ne wanda yake haramtacce kuma ko in ma mutum ya tsaya ya duba ya ga yanda ake yanda irin cututtukan nan suke yaduwa in aka ce auren mutu'a shari'a ta yadda da shi an bude mu al'umma ne kenan ya zama to kan cewa dukkan shegantaka da tsara daga cikin al'umma yanzu me yasa yawanci duk yaran da suke gaggawa wajen shiga addinin shi'a don ci abin da ke kai shi kenan holewa saboda akwai holewa musamman yan jami'o'i dama dan irin ake nema irin barnar da ake yi yo mutane da suke zuwa in sun je wajen camp din irin fitsarar da ake yi a camp din NYSC ake ana raba mutane wannan bututun an ce wato kenan gashi nan ku je ku yi barna yanda kuke so, ku je ku yi barna yanda kuke so, kun mallaki hankalinku, kun zamanto wato rashidai, ina rashada a cikin saban Allah. To ballantana kuma aka ce wai ga wani abu ma na addini da ya tabbatar, saboda haka shi yasa sai ka ga in addini, tunda addinin shi a ya halatta musu wannan sai su dauki wannan. To duk wanda ya wannan san cewar ya saba zahirin Alkur'ani cikin ayoyi masu yawa, kamar yadda Aisha ummul mu'minin take, tsakanin ya da ku littafin Allah kadai ya ishe mu. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Dan haka ɗan uwa mu ji tsoron Allah, babu wata kada mutum ya taba tsammani duk abin da za su faɗa, duk wallahi zancen banza ne, duk abin da za su faɗa zancen banza ne. Maganganun ayatullah khoi da yake yi abin nan, wannan ba ayatullah bane, domin duk wanda yake ma Allah tsare bai zama to ayar Allah da yake cewa hadisin sayyidina Ali bai inganta ba saboda sayyidina Ali ba yadda za a yi faɗi wannan da sauransu, duk maganganu ne wanda suke maganganun kalam abinda Larabawa suka kalam fare. Duk wanda yake in dai mutum yana da son yayi ya tsaya ya binciki matsalar ta fuskar dalili, to ya tsaya ya karatu. Amma kada ka taba tsammanin kan cewa akwai wani gurgubin abu na hujja akan wannan, sai dai kawai bin san zuciya, sai dai kawai bin san zuciya. Ana dangana cewa daga cikin malaman Ahlus Sunna masu tafsiri, malaman tafsiri, akwai Ibn Ashur mai At-Tahrir wa Tanwir, yana cewa auren mut'a ya halatta in halin larura ne. Wanda ya faɗi wannan ra'ayin yana ganin kan cewa shi yana ganin akwai hikima na halin na yin auren mut'a a yayin halin larura, amma maganarsa ba ta da tushe. Dukkan ra'ayinka, dukkan ra'ayi komai kyansa, in ya zo ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ra'ayin ya zama to ɓatacce. Ko maganar sahabi ce, in ta saba wa maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wane shi Annabi sallallahu alaihi wasallam? Maganar wasa ce, saboda haka ba wani wanda zai bayyana wata hikima da wani tunani nasa, in dai da sunan addinin musulunci ne ya ci karo da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai idan mutum zai karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in yana da hujja akan ya tabbatar da rashin ingancin, sai ya tabbatar da rashin ingancin shi. Bayan kuma babu wani abu da ya tabbatar da rashin ingancin hadisan nan, hadisin sayyidina Ali a Bukhari da Muslim yake, hadisin Sabrata bin Ma'abad a cikin Muslim yake, hadisin Salamata ibn al-Aqwa a cikin Sahih Muslim yake, duk hadisai ne wanda suke gaya a cikin ingancin su, banda sauran hadisai da suka zo a cikin sauran littafai na hadisi kamar Mu'jam al-Awsat na At-Tabarani, riwayoyi da dama sun zo na hadisan Abu Hurairah da sauransu, da kuma waɗansu manzanni da ake dangana da zuwa sayyidina Ali, su wanda suke tabbatar da wannan hukunci. Saboda haka babu wata shubha da mutum ya zamanto yayi auren mutu'a. Shi yasa Imam Malik yace in aka kama mutum yayi auren mutu'a, in aka kama mutum yayi auren mutu'a, ba za a zartar da haddi akan sa ba, amma a yi masa bulala mai tsanani ya ji jikinsa, domin da gangan yaje babu wata shubha, wato da gangan yaje saboda ƙarfin hujjar haramci din ta bayyana. Amma bai ce a zartar da haddi a gare shi ba, saboda akwai shubha, kuma ka'idar musulunci ce cewa in akwai shubha ana kawar da haddi. To Allah ta'ala ya ce wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'di al-farida, babu laifi a gare ku a cikin abin da kuka yarjejeniya da juna a gare shi min ba'di al-farida, bayan yankakken sadakin da kuka bayar. Wato babu laifi bayan an yanke sadaki ita mace ta ce ta rage wani abu, ko kuma ta ce a rabin sadakin ma kadai ya ishe ta, ko kuma shi mijin ya ƙara mata wani abu akan sadaki din bayan abin da aka zartar, wannan babu laifi, domin shi sha'anin aure an gina shi ne akan ganin martabar juna, da wato ganin da mutunci da kyautata ma juna. Ba abu ne wanda ake an gina shi akan dukan hanci ba, akan wato kamar cinikayya, kamar saye da sayarwa, a'a abu ne wanda yake an gina shi akan karama da mutunci. Inna Allaha kana aliman hakima, hakika Allah madaukakin sarki masani ne gwani, yana daga cikin sanin Allah madaukakin sarki, ya san abin da zai kawo muku maslaha, shi yasa ya halatta muku waɗannan dukkan mataye wanda ya halatta muku banda waɗanda ya haramta. Kuma Allah gwani ne, yana da hikima, shi yasa ne ya haramta waɗannan mataye waɗanda inda ya halatta aurensu da abubuwa da dama na maslahar rayuwarku zai zama tukan cewa ba ku samu ba, saboda za ku rinka rayuwa tamkar mutane waɗanda suke dabbobi, ko kuma tamkar mutane waɗanda suke ba wato abin nan babu sani a cikinsu, babu amfani da hankalin mutum. wannan yana ɗaya daga cikin abinda ya nuna cewa mutum sama yake da dabba, wato mutum ya soma samun wato ɗaukaka a cikin hankalinsa, yanda zai zamanto kan cewar ba zai zamanto tamkar dabba ba, ba zai zamanto tamkar ɗan taure ba, wanda duk abinda ya ga dama shi zai yi. A'a, an yi masa linzami, an sa masa linzami, kuma ya yarda ya ƙayyade kansa da shi linzami ɗin. Sai mu tsaya a nan wajen insha Allah. Allah ya kiyaye mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Idan aka yi auren mutu'a, idan aka samu ɗa a cikin auren mutu'a, a cikin masu cewa a auren mutu'a, a da lokacin da ake yi ɗan wanda ya auren mutu'a ne, amma kuma babu gado tsakanin ma'auratan, amma akwai tsakanin ɗan da su. Wannan kuma abu ne wanda yake tunda an riga an shafa hukuncin, ina ruwanka duk da sanin waɗannan abubuwa. Abin wato inda za ka san cewar abin ba na Allah da Annabi ba ne, wai iddar in an yi ba irin iddar da Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani ba ne. In an gama macen kwana 45 za ta yi, ina aka samu idda kwana 45 ko jini biyu, haila jini biyu, an maida ita kuyanga. Allahu akbar.